الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين biyar ga watan Ramadan hijirar babban jakadan Allah ko babban magidadin Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1444 wanda ya daidai da 27 ga watan March haihuwar annabi Isa alaihi salatu wassalam kalmar Allah kuma ruhin Allah bisa ga lissafi na Gregorian calendar na da shekaru 2023 Allah madaukakin sarki ya sake haɗewa da mu a masjidu Ali ibn Abi Talib masallacin da ke unguwar Koko Road a cikin babban birnin Sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan watan mai albarka kuma wata mai daraja wato watan Ramadan da fatar Allah madaukakin sarki ya yi mana jagora a cikin karatunmu har yau dai muna bayani akan khalifa na uku Zunnurain Uthman bin Affan wanda ɗaya ne daga cikin khalifofin nan hudu da duniya ta yi mashaida da cewa su ne khalifofi shiryayyu wanda jiya mun yi bayani kan irin yanda Uthman ya riƙa ɗibar dukiya yana sawa cikin hanyar Allah ɗibar dukiya yake yi yana zuba ta cikin addinin Allah yana bayarwa dare da rana bayarwa ta irin ta wanda bai tsoron talauci haka aka yi da dukiyoyinsu Uthman su Abubakar as-Siddiq al-Akbar da manya-manyan sahabbai musulunci ya rika yaduwa a duniya har musulunci ya game ko ina a cikin duniya, wanda Allah madaukakin sarki yayi yabo yabo mai girma ga irin wannan aikin da suka yi. A suratu Tauba aya ta 20 Allah madaukakin sarki na cewa wallazina amalu wajahadu
وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَجَاهَدُوا
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
الله مدوكين سركيتي والذين آمنوا هما ودنن ده سكاي إيماني. Allah madaukakin sarki yana ishara ga irin su Abu Bakar As-Siddiq al-Akbar, irin su Uthman bin Affan, wadanda suka yi imani wa hajaru sa'annan suka yi hijira, wanda babu shakka Uthman ya yi imani sannan kuma ya yi hijira daga garin Makka zuwa ƙasar Habasha, sannan ya sake hijira daga garin Makka zuwa ƙasar Habasha, sa'an ne yayi hijira zuwa Madina. Kun ga shi dukkan ne hijirorin da aka yi ga baki ɗaya cikin musulunci yayi su ko? Ka ga ya shigo cikin wahajaru kenan. Sannan wajahadu suka yi jihadi bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da kuma rayukansu. Wanda duka Usman ya cika wannan. Domin ku yayi jihadi da dukiyarshi. Kamar yadda muka ji misalai a jiya, ya ɗibi dukiya ya zuba a can, ya ɗibi dukiya ya zuba a nan, tun yana babban multibiloniya har Usman ya koma talaka, dukiyar shi ɗiba yake dare da rana yana bayarwa cikin hanyar Allah. Ya yi jihadi fi sabilillahi cikin hanyar Allah, ya yi da dukiya ta yi, sa'an nan kuma ya yi da rayuwa ta yi. Domin ku ya halarci ya kuka daban-daban, duk da yakin Badar da bai halarta ba, muna da hadisai waɗanda suke kafa hanzari gare shi cewa bai halarci yakin Badar ba saboda ya zauna gida ne yayi jinyar ɗiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yayi jinyar Ruqayya bintu Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, inda har manzon Allah ya ba shi kaso wanda ake ba sojoji waɗanda suka ji yaƙi daga cikin ganima, saboda manzon Allah ya yi hukunci da cewa ma Usman ya halarci yaƙin Badar. To haka sauran yaƙoƙa tare da Usman aka je aka yi, ya ɗauki takobin shi aka tsara ya tsara. Don haka ya yi jihadi da dukiya, kuma ya yi jihadi da rayuwa ta. Allah madaukakin sarki ya ce waɗannan mutanen a azamu darajatin su ne mafi girman daraja a gurin Allah, su ne mafi girman daraja. Ashe ko ka ga iyakar taɗiwa, mai girman daraja wanda Allah da nassin Qur'ani ya ce mai girman daraja ne, ashe yau ka waye gari ba wanda kake zargi ɗin ba irin shi ba, ka waye gari ba ka adawa da kowa sai shi, kawaye gari ba ka faɗa da kowa sai shi, kawaye gari ba ka aibanta kowa sai shi. Don haka shi ka a wurin Allah waɗannan sahabban suna da mafi girman daraja. A aya ma ta gaba Allah madaukakin sarki yake cewa Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa Allah ya nemi musu bushara su waɗannan sahabban na Annabi sallallahu alaihi wa sallam, waɗanda suka cika wannan siffar sun yi jihadi, sun yi imani, sa'annan sun yi hijira, sa'annan na uku kuma sun yi jihadi, jihadin nan kuma da dukiyoyinsu, sa'annan da rayukansu. To sahabbai da dukkanin waɗanda suka cika wannan siffar, Allah maɗaukakin sarki ya ce ya nemi musu bushara. Kun ga duk lokacin da aka ce bushara, magana ce ta alkhairi ko? To Allah ya nemi musu bushara da rahmatin minhu, da rahama ta daga gare shi, waridwanin da kuma yarda. Allah ya nemi musu bushara da rahmatin minhu, da rahama ta daga gare shi, waridwanin da kuma yarda, wajen natin da kuma aljannoni, lahum fiha na'imun muqim. Ya uwa musulmi fa, Allah ya musu bushara da rahama, sannan da yarda, da aljannoni. Ashe kun ga ƴan aljanna ne bi nassil qur'ani ko? Sannan musamman ridwanullahi, yarda Allah. Wannan yardar ta Allah ba ta samun kowa sai faɗa aljanna. Allah bai yarda da kowa sai ɗa aljanna. Sannan ko a cikin aljanna ma hadisi ya tabbata, baya an kai ƴan aljanna aljanna, an ba su dukkanin nau'i na ni'ima, har sun waye gari suna ganin ba wanda ya kai su jin daɗi, kuma babu wani jin daɗi da wata ni'ima da rahama ta Allah wadda ba su samu ba. Wanda ma shine talaka ƴan aljanna, wanda shine ƙarshe ƴan aljanna ga shiga, shine mutumin nan da annabi yake za a fito da shi daga wuta, a sa shi cikin ruwa na makwararan ƴan aljanna, a wanke shi, nama ne ya tsiro, duk naman da wuta ta ci ya fita, sabon nama ya tsiro. Ana cikin yanayin haka a ɗauke shi a kai shi ga aljanna. Allah ya ce mishi ka yi buri, duk abin da kake so ka faɗi a baka, ya iya buri ne Allah ya bashi, da ƙarshe a sa shi aljanna. Shi ne za a ba aljanna girman wannan duniyar hallunki goma da abin da ke cikinta gaba ɗai, shi ne za a ba irin wannan, shi ne talaka ya aljanna mafi tsiya. Kuya aljanna na cike aljanna, sai Allah ya ce masu, kuna da wata bukata wadda zan kuke bukatar in yi muku? Sai ya aljanna su ce, ya Allah, akwai abin da ba a yi muna ba, ai mu ganin mu ya Allah komai an yi muna. Sai Allah madaukakin sarki ya ce, akwai abin da bai yi muku ba. Sai Allah ya ce, na yarda da ku. Wannan yardar ta Allah sai su ji taki aljannar da abin da ke cike aljanna dadi. To gashi nan Allah ya ce ya yarda da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam, yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin. Allah ya ne musu bushara da rahama ta daga gare shi, sa'annan da yarda da kuma aljannoni, lahum fiha naqimun muqim, suna da ni'imomi tsayayyu a cikin wannan aljannar, babu wani abu na ni'ima face suna da shi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sikanta mana yace, tsuntsu ne zaka gaishe, wuya ne yayi girman wuya raƙumi, shine yake zaka yawo cikin aljanna, kuma soyayyen tsuntsu ne yake yawo. Akwai gasashi, akwai dafaffe, akwai fefe subnaki, akwai menene, komai akwai. Zaka ga shanuwa da hufa tana tafiya, kawai kana so zaka kira ta sai ta zo, in ka wuce da kake so sai ka cire ka. Ya'yan itacen marmari kana kwance, in ka ji kana bukata sai ka ji dan iccen mangwaro yana kokowa da bakinka, kokari yake ya shiga. Ni'ima ce wadda take tsayayya, Allah ya ce khalidina fiha abada, suna madawwama a cikin aljannoni har abada, suna madawwama cikin aljannonin har abada. La hawla wala quwwata illa billah. Kaga Allah ya tabbatar musu aljanna. Saboda me? Saboda sun yi imani, sun yi hijira, sun yi jihadi fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. To mu duba ya uwa musulmi, don haka mai kwaikwayo a cikin rayuwarsu kada a karanta mana kawai mu ji dadin labari a wuce mu rika kwaikwayo cikin rayuwarsu duk abin da muka ji sun aikata mai kokari iya namu kokarin mu yi iya namu mu ga cewa mu ma mun biyo bayan su mu ga cewa mu ma mun biyo sawun su kada mu kasance cikin tabaki wadanda kullun karanta musu ake yi amma kuma bannar su kare yawa take yi don haka wallahi Usman yana cikin manyan mutane yana daga cikin girma da falalar Usman kasancewa sai dai daga cikin al-ashara al-mubashsharuna bil janna wa inna al-ashara al-mubashsharuna bil janna wasu zaratan mazaizai ne masu kama da aljanu wajen aiki annabi ya keɓe wa'anda a tarihin musulunci babu irinsu cikin sahabban annabi babu irinsu cikin al'ummar annabi babu irinsu su goma annabi ya keɓe wanda musa annabi la yantiqu anil hawa duk abin da yake faɗi wahayi ne daga Allah don haka Allah yake ya sanar da duniya ga wasu mutum goma waɗanda sun kulla ciniki da Allah kuma sun sallama kuma Allah ya yi farin ciki da cinikinsu Allah ya gamsu da cinikinsu sun saye yadda ya kamata a saye zaratan mazaizai ne guda goma Allah madaukakin sarki na cewa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alaihi
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا
الله مدعوك كيسر كيسر من المؤمنين لك مؤمني rijalun akwai wasu zaratan mazaizai sadaqu ma ahadu Allah alai wadanda sun gaskata abinda sun ka dauka ma Allah alkawali alkawalin da suka kulla da Allah na cewa za su bada rayukansu kuma za su bada dukiyoyinsu za su bada duk abinda suka mallaka fi sabilillahi to wannan alkawalin Allah ya buga stamp a cikin alqur'ani yake sun yi gaskiya domin ko sun cika wannan alkawalin minhum man qada nahba cikin su akwai wanda ya biya bukatar shi ya aikata aikin da Allah ya wajabta mishi shiga aljanna dama menene bukatar dan adam a duniya shine ya mutu ya samu aljanna ko to daga cikin su akwai wadanda sun biya wannan bukatar sun aikata aikin da Allah ya lizimta musu shiga aljanna to sai annabi ya ambace su su goma duk da yake ba su goma kadai ne cikin sahabban annabi ɗan aljanna ba annabi ya yi kama mutane bishara daga cikin sahabban shi to amma wannan wani certificate naza a ba su a special certificate ko a sahabban annabi waɗannan su ne mafi ɗaukaka waɗannan su ne mafi daraja waɗannan su ne ƙoli ko cikin sahabban annabi sannan ko a cikin ɗan aljanna waɗannan general ne sune general a cikin aljanna sai ka wuce gidajen general sannan ka kai mai general ko darajarsu tana can sama manzo Allah ya ce za ka riƙa hango ɗayansu kamar yadda kake hangen taurari kai kanka na cikin aljanna za ka ɗaga kai ka san cewa abokan ya fi ka to waɗannan mutanen goma muna da hadisai daban-daban akwai hadisin Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail sannan akwai na Abdurrahman bin Awf akwai ma na Ali bin Abi Talib hadisai ne waɗanda suka zo daga waɗannan sahabban guda uku to idan mun ɗauki ruwayar Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail za mu same shi yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mutane goma 'yan aljanna ne wato Allah ya ba shi certificate na aljanna ya raba ma wasu mutane goma ko a cikin aljanna take al'umar annabi waɗannan su ne sarakuna. Yace Abu Bakr fil janna wa Umar fil janna wa Uthman fil janna wa Ali fil janna wa Talha fil janna wa Zubair fil janna wa Sa'd fil janna wa Abdurrahman fil janna wa Abu Ubayd fil janna. Sai ya yi shiru, sai aka ce faƙila lahu man al-ashir, aka ce wane ne na goma? Ƙala ya ce ana. Shi ne Sa'idu bin Zaid bin Amr bin Nufail. Sa'idu ɗan Zaid, waɗannan su ne sahabbai goma da ake kira al-ashara al-mubashshiruna bil janna. Kuma wannan hadisin ya ratsa littattafai da dama. Ka samu Sunan Abi Dawud hadisi na 4648 da hadisi na 4649, Al-Jami' na Imam Tirmidhi hadisi na 3757, sa'annan da littafin Sunan Ibn Majah hadisi na 133 da hadisi na 134. Hadisin ya fito a littattafai ga sunan daban-daban, cewa Uthman bin Affan babu shakka yana cikin al-ashara al-mubashshiruna bil janna. A hadisi na 3757 a Al-Jami' na Imam Tirmidhi, kuma shine hadisi na 134 a Sunan Ibn Majah, Sa'id bin Zaid yana cewa kunna ma'a annabi sallallahu alaihi wa sallama bi hira'a, yake mun zamo tare da manzon Allah a bisa ga hira. Duk da yake wasu ruwayoyi sun nuna cewa inda suke bisa gare shi shine dutsen Uhud, sai dutsen ya girgiza saboda nauyin waɗanda suke a kai shi, sai ga dutse yana girgizawa saboda manzon Allah yana sama tare da manya-manyan sahabbai, dutse ma sai da ya ji cewa lallai akwai manya a kan shi, don haka dutse ya fara girgizawa. Dama Allah ya ba mu labari ko aduwar wasu ma akwai masu tsoron Allah. Kuma annabi ya faɗa mana a garin Makka yana jin duwatsun su nemi shi sallama, suna assalamu alayka ya rasulullah, ya saba jin duwatsun su nemi shi sallama, yace ni na san duwatsun da ke min sallama a garin Makka, yanzu haka ina iya gwada su. To wannan dutsen sai ya girgiza, fa qala, sai manzo Allah yace usbut hira'a, ya kai dutsen hira yace ka nutsu ka tabbatu a gurin ka, kawai daina girgizawa, fa innahu laysa alayka illa nabiyyun, yace babu fa wanda yake akan ka in ba annabin Allah ba, aw siddiqun ko kuma siddiqi, aw shahidun ko kuma shahidi. Kila malhum, sai aka ce masa Sa'id bin Zaid, shin su wane ne ke bisa dutsen? Sai Listafa sai ce manzon Allah yana saman dutsen, Abu Bakar yana saman dutsen, Umaru yana saman dutsen, Uthmanu na saman dutsen, Ali na saman dutsen, Abdurrahman na saman dutsen, Sa'ad na saman dutsen, sa'annan Talha na saman dutsen, Zubairu na saman dutsen, yake ni kaina ina saman dutsen. Kaga duk da dutse ya san darajar su ko, amma ya kai ta al'umma ta, sai ga wasu mutane waɗanda ba su san darajar waɗannan mutanen ba, kullun tunaninsu su zaga ko kuma su aibanta ga waɗannan mutanen, kuma suna iddi'a'in wai su suna son dangin annabi ko. To mai son annabi yana zagin Uthman, yau ko dai matsayin dangi mahaifiyar Uthman jinin gidan manzo, jinin dangin manzon Allah ce, domin ko to ba shi yan manzon Allah ce, da mahaifiyarta da baban manzon Allah ubansu guda, ashe dan uwan manzon Allah ne kake zagi. Haka ma masu zagin irin su Sa'ad ibn Abi Waqqas wanda mutanen Kufa aka samu wata takaddarai Umar ya nada shi ya zama shugaba gare su yana ba su sallah suka je suka tarar da Umar al-Faruq suka ce Sa'ad bai yi sallah ba gashi Sa'ad shekara ta 23 a makarantar Annabi yana karatu shekarar da aka aika Annabi wannan shekara ya karbi musulunci kaga kamar suna son su ce manzon Allah bai iya karantarwa ba ko kuma Sa'ad din nan dan uwan manzon Allah ne Jabir bin Abdullah yana ba mu labari yace manzon Allah har bugun gaba yake da Sa'ad ibn Abi Waqqas yace wata rana ana zaune cikin sahabbai sai ga Sa'ad ya fuskanto sai manzon Allah ya nuni Sa'ad ya gwada masa sahabban shi yace haza khali yace wannan kawu na ne yace fal yuri nimrun khalahu yace shi kuma o ya gwada mini wane ne kawun shi don haka Annabi har alfahari yake yi da cewa kawun shi ne domin ko dan uwa Amina ne mahaifiyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kaje wasu sun ce bai iya sallah ba domin gurin su nasu tozarta su wala kanta ga sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan sa'ad yana cikin mujabu da'awa wannan ne da soroka da Allah ya karba da zai roki Allah ya ce yanzu za a rika zuba ruwa jihar Sokoto ba a barin zuba ruwa sai Disamba wallahi da ya roka bai aje hannu sai ruwan sun fara ko ba za su dauke ba sai Disamba muna da hadisi a aljami na Imam Tirmidhi hadisi na 3751 Annabi sallallahu alaihi wa sallam roko yake ma Sa'ad saboda irin alkhairin da ya gani na Sa'ad da irin imanin Sa'ad Annabi ya ga babu abinda zai biya Sa'ad da shi fa sai ya roƙa ma Sa'ad Allah yace Allahumma stajib li Sa'ad idza da'aka yace ya Allah ka karba ma Sa'ad duk lokacin da ya roki ka don haka duk lokacin da Sa'ad ya roki Allah kai tsaye Allah zai karba tare da cewa ko waɗannan sahabban irin su Sa'ad ibn Abi Waqqas waɗanda ake suka ga abin da ake aibanta su wallahi babu wanda ya kai su so Annabi wasu malamai har suna ganin ma suna da wani connection wanda ko ba su tare da Annabi in abu zai faru da Annabi za su jiga jikinsu saboda irin tsananin son da suke ma Annabi da za ka yi tunanin kana son ka cutar da Annabi Sa'ad zai ji a cikin zuciya ce akwai mai son cutar da Annabi da za ku laɓe ku yi mikin kuna son ku cutar da Annabi da Sa'ad zai ji cewa cikin zuciya ce akwai waɗanda ke mikin na su cutar da Annabi muna da hadisi a sahihul Bukhari a sahihu kutubil musannafa hadisi na 2885 sahihu Muslim hadisi na 2410 الجامع امام الترمذي حديث ن 3756 daga ام المؤمنين عائشه الله ya kara mata yadda ام المؤمنين tace sahir annabi sallallahu alaihi wa sallam maqdamahu almadinata laylatan tace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi firan dare a wani dare wanda yake farko-farkon lokacin da ya yi hijira ya sauka garin Madina lokacin bacci ya yi manzo Allah yana son ya kwanta to amma sai ya ji ga zuciya shi cewa kamar akwai wasu na can suna mikin nasa cutar ne shi don haka Annabi sai bai samu natsuwa da gurin ba Aisha ta ce lafiya ya Rasulullahi Annabi ya ce laita rajulan salihan ya harusuni laila ina ma a ce za a samu wani mutumin kirki wanda zai yi gadina a cikin wannan daren ya ce domin ina ji cikin raina kamar akwai wani sharri wanda ake kullawa ummul muminin ta ce fa bayina na hannu kazalik ismina khash'atar sila fatsam sai muka je motsi na takobi ana fau fau da takobi fa kala sai annabi yace man haza wane ne wannan kala sai yace sa'ad ibn abi waqqas yace ni ne sa'ad dan abi waqqas annabi ya tambaye shi yace ma ja abika ya sa'ad me yazo da kai ya sa'ad sai sa'ad yace waqa'a fi nafsi khawfun ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi cikin raina ina jin tsoro ana son a cutar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ji'tu aharusuhu don haka sai nazo in gade annabi nan take annabi ya daga hannu ya roki Allah yace Allahumma stajib li sa'adin idza da'aka ya Allah duk ran da sa'ad ya roke ka Allah ka karba mishi sannan annabi ya kwanta ya baki don haka su har wani connection ke gare su duk abinda zai iya samu annabi suna ji ga jikin su kuma sa'adu din nan shine manzo Allah yace irmi sa'adu fidaka abi wa ummi lokacin yakin Uhud yaki yayin runtsi ta kubba kawai kake gani sauke kanun mutane ake yi jini na ta tsarge ko ina har gowa kake ji da nifin mazaizai shi ko sa'adu na nan babu abin da ya dame shi face ya gada annabi shi a kashe shi in kashe shi za a yi in dai ya tsare annabi to bukata shi ta biya don haka wani kafiri ya sullato yana so zo a wajen annabi sa'adu ya kora shi da takobi har sai da wandon kafirin ya cire yana gudu haka tsirara manzon Allah yayi dariya yace irmi sa'ad yace ka harba ya kai sa'ad fidaka abi wa ummi ni manzon Allah uwata da ubana fansa ne gare ka ya kai sa'ad amma ga shi wasu zagi irin wannan sa'ad take yi har wa yau zagi na haihuwa suna aibanta shi da miyagun kalamai daban-daban kuma sun yi rubuce-rubuce daban-daban suna aibanta sa'adu suna aibanta sahabban annabi daban-daban ko ba su da aboki sai wanda yake kokarin ya kushe sahabbai duk fa masu barnar da ke bisa doron kasa ba su dame su ba sahabbai ne kurum suka dame su wani babban malami wanda ake kira Bishrul Abul Hasib kamar yadda Imam Lalatai ya zo da shi a sharh usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaa yace ni mutum ne tajiri dan kasuwa ne mai yawan dukiya yace kuma ina yawan zama ne a kasashen Kisra yace can nake zama wannan ya daidai da lokacin da kuma waɗannan masu zagin waɗannan sahabban suka yaɗu ko ina idan ba ka da ilimi sai su ɗauke ka su jefa ka cikin zagin waɗanda sun fi ka daraja sun fi iyayenka daraja yake kuma ni mutum ne mai yawan kyauta duk inda wani aiki alkhairi ya tashi ana zuwa a faɗa mini don haka wata rana sai wani daga cikin lebarorina ya same ni wanda wannan mutumin ana kiran shi Ashraf sai ce mini lallai akwai wani mutum a can bayan gari yana can fa ya mutu kuma babu likafani yace sai na haura kuma ta na haura nake sai na je zan sai likafani in bayar sa'annan kuma in sallar ina fatar Allah ya bani ladan wannan aikin yace don haka na haura kuma na haura na je har bayan gari inda yake yace sai na tarar da shi ga shi kwance sun ɗauki wani bulo sun ɗora da cikin shi alhalin kasancewar ya mutu na duba wa ma'ahu na faru min ashabihi tare da shi akwai jama'a ta abokanin shi na ce musu ya kuma sha'anin wannan mutumin suka bani labari ne fa zakaru min ibadatihi wa fadlihi suka ambaci yawan ibada te da yawan falalati ai mutum ne mai yawan sallah mutum ne mai yawan azumi mutum ne mai yawan karatun qur'ani da ayyuka alkhairi yace nan da nan nace aje a saule kafani irin wannan mutum ai irin su ne ake so ka sa dukiyarka wajen jana'izar su yace wa ba asna ila hafirin an yuhfira lahu qabran ne aika zuwa ga muka aika zuwa ga mai ginan kabari muka ce ya gina mishi kabari wajalatna nasqanu lahu alma'a linaghsilahu muka zauna muna dafa mishi ruwan zafi domin in sun tsaye zafi sai zan mu yi mishi wanka da waɗannan ruwan yace fa inna kazalika yace muna nan cikin wannan yanayin muna jira ruwan su gama da kuwa in sun da ku sanan mu surka su mu dibe su mu yi magawashi wanka yace iz wasabal mayyit wasaba sai kawai muka ga mamaci ya zabura wata irin zabura wannan da rake labina nan take bulu ya gangara ya fadi an batsane ni wa huwa yad'u bil wail was subur wan nar ya da ce kai yana boni da bala'i da musiba sun tabbata gare ni da wuta mamaki ya miƙe yana fadin wuta da bala'i sun tabbata gare shi fa fadiya ashabuhu anhu yace nan fa sai dukkanin abokane suka firgita daga gare shi ka ko kai ne ka gagawa ta miƙe kaga sai dai ai baya ko mai karfin halin kenan wanda ba bai da karfin halin ai sai dai a samu shi kilomita 2 ko don haka abokanin shi suka riƙa yi baya baya yace nayi ta maza fa da nautu na matso hatta akhastu bi adbihi har sai da ne riƙe kunjin shi haka faha zastuhu yake na girgiza shi sun makultu mara aika yake wai menene ka gani wa ma haluka ko menene halinka ce mutuwa ce kai ko doguwar suma ce kai in doguwar suma ce kai mai ka gani cikin suman taka yake wallahi mutuwa ce na yi yake kuma labari na yana da ban al'ajabi yana da ban tsoro yace domin ko can a cikin rayuwa ta sahibti mashiya hatan min ahli al-kufa yace na zauna na yi sahabantaka da wasu dattawa da wasu tsofaffi a cikin mutanen kufa fa adqaluni fi dinihim wa hawahum suka ci gaddani cikin addinin su da son rayuwar su ala tabbi abi bakrin wa umara sun ci gaddani ne cikin addinin su da son rayuwarsu na zagin abubakar da umar dare da rana babu waɗanda muke aibantawa babu waɗanda muke ta neman laifinsu in ba abubakar da umar ba wal bara'ati minhuma da kuma bara'a daga gare su yake ka ji aikin da na kasance yake yana faɗa ne haka sai nake kama bakinka yake yi shiru bari haka nan bari haka nan yake ka tuba ga Allah tunda har Allah ya gwada maka fuskuranka sai ce ina yace an yi laifi ai yace ai mai aukuwa ta riga ta auku yace domin ko ni da ka gane ni na riga na mutu yace an ɗauki rayuwa ta an gwada mini gidana na wuta an gwada mini nau'in azaba da za a yi mini an gwada mini bala'in da zan haɗuwa da shi yace na yi hargowa yace sai aka ce to a kyale shi ya dawo duniya domin ya faɗa ma waɗannan da suka sa shi cikin wannan aikin cewa fa ga irin makomar da ya samu in ma su tuba in kuma su ci gaba daga nan sai ya koma wannan mutum yace sai na girgiza ina yace sai na tashi nace ni kam ku bani likafani na ba za a samu wannan likafani da dukiyata ba kuma ni ba zan halarci jana'izar shi ba yace ne kwashi yana wani wani gaba to irin waɗannan sun yi ta faruwa waɗanda nan nayi ta ba mu misalan su ko waɗanda Allah ke gwada muna aya ta cewa zagin waɗannan mutanen ba aiki alkhairi bane Allah bai yarda da zagin su ba ɗaya daga cikin manyan malaman musulunci wanda ake kira Sufyanu Tsauri wallahi ɗaya ne daga cikin manyan malamai kuma waliyan Allah. Ɗaya ne daga cikin malaman kuma waliyan Allah na gari, wanda anan ma nayi muni bayanin wata karama da ya samu, wanda in ya je rijiyar Zanzam yakan fita ruwan Zanzam in ya sha, in ya raga, in ka zo ka ɗauka ko da za ka sha sai ka ji ka kana shan madara. Sai ka ji ka kana shan madara. To Sufyanu Thauri yace wata rana na tashi sallar asuba, yace makwabcina yana da wani mahaukacin kare irin biriɗin nan na karnuka, wanda in ya tauna sai an cimma ƙashi. Yace yana kuduwa haka, sai na yi tibis ga kare can, yace sai na samu guri sai na sulale na zauna. Yace na fake ina jira in karen ya wuce ni kuma sai in wuce. Yace karen ya gaba wuce ba, yace sai kare ya taso ya fuskanto ni ya ƙuro mini gani haka, yana karkaɗe bindishi. Yace abin mamaki, sai kare ya bude baki, sai na ji kare na faɗa mini menene yasa baka je wajen sallah ba. Sai na ce mishi to ina tsoronka ne da ina gudun ka cutar da ni. Sai ce to ani ba irin ku aka wakilta ni ba, ba ga irin ku aka wakilta ni ba, inna ma umirtu biman yastamu Abi Bakri wa Umara. Yace aini an hore ni ne da in yi cizo da duk wanda yake zage Abubakar da Umar. Don haka ka duba duk wanda ka ga naci da zagin Abubakar yake yi da Umar. Don haka wallahi waɗannan sahabban sun wuce mu zage su. Babu abin da za mu ce gare su face abin nan da Allah ya ambata musu shine radiyallahu anhu. Allah ya yarda da su. To kun ji waɗannan goma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa duka ya ce ya aljanna ne ko? Kun ga an ba su certificate na aljanna to a nan duniya. To akwai wasu maragurbi waɗanda suke so su ƙaryata, su yi musu su nuna wannan hadisin ba gaskiya ba ne. Sai ta ƙoƙari su kawo shubuhohi, amma shubuhohin ba su yi ba, domin sai inda ba mazidin suna ka nan ne ake karantar da waɗannan shubuhohin. Amma ma dama ga mazidin suna waɗannan shubuhohin ƙaryanka ka karantar da su. Suna suka hadisin Bukhari bai ruwaito shi ba, kuma gobe kaje suna zagin Bukhari, suna suka cikin isnadi akwai wani akwai wani, muka ce a'a ku daina labewa, ku zo mu zauna ku gwada mana wanin da wanin. Da za mu yi karatu kan wannan hadisin, to da za mu buɗe shi tiriyan tiriyan sai mu yi kwanaki ana bayani kan hadisin sanadin wa matanin, inda za ka gane ingancin shi. Duk wata suka da za a kawo maka ƙarya ce. Imamu Sha'abi tabi'i ne, yace wallahi yace mu haɗin sahaban annabi ya fi 500, babu wanda bai karantar da mu wannan hadisin ba. Mun zauna da sahabbai sun fi 500, babu wanda bai karantar da mu wannan hadisin ba na al-ashara al-mubashsharuna bil janna. Haka ma yana a littafin silsilatul ahadithi sahiha, hadisi na 2319, hadisi ne wanda Ibnu Asakir ya rawaito a littafin shi na tarihi Madinatu Dimashq daga Abdullah bin Mas'ud, Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda. Dan Mas'ud yake cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul, naji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa alqa'imu min ba'di, alqa'imu ba'di fil janna, yace wanda zai shugabanci al'umma ta bayan wucewa ta da aljanna ne. Wane ne ya shugabanci al'umma bayan wucewar annabi? To annabi ya ce alqa'imu ba'di fil janna, wanda zai shugabanci al'umma ta wanda zai tsayu akan al'amarin su bayana dan aljanna ne yake wallazi yaqumu ba'dahu fil janna shi ma wanda zai tsayu da al'amarin al'umma ta bayana dan aljanna ne wane ne shine Umar al-Faruq yake wasalisu warabi'u fil janna na ukun ma da na hudu duka yan aljanna ne wane ne na uku shine Uthman ibn Affan wane ne na hudu shine Ali ibn Abi Talib don haka tarantsi da Allah Abubakar Umar Uthman Ali yan aljanna ne sanan ga cika makin wadancin su zama su goma shi yasa malamai masu bada tarihin mazizan musulunci a duk lokacin da za su fara za ka ga sun fara da waɗannan goma al-ashara al-mubashiruna bil janna za ka ga littafai daban-daban irin su siyaru a alamin nubala da makamantansu duka sai sun kai waɗannan goma sa'annan su ɗauko su sababbai haka suke gudanar da littafansu hadisi ne wanda duniya tashi da inganci ne haka ma ko a cikin goma ɗin Usmanu shine na uku ko a cikin goma ɗin shine na uku muna da hadisai da suke tabbatar muna da haka Abdullahi ɗan Umar Allah maɗaukin sarki ya ƙara mishi yadda yake kunna ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la na'adilu bi abi bakrin ahadan yake mun zamo a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu kwatanta kowa da abubakar abubakar shine sayyidus sahaba shi yafi kowa cikin al'ummar annabi yace thumma umar sannan nabi shine umar thumma usman sannan na uku shine usman yace thumma natruku ashabar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la nufadilu bainahum yace sannan sai mu bar sauran sahabbai ba mu fifita kowa tsakanin su muna daidaita su wannan hadisi yana a littafin asaffu kutubil musannafa sahihul bukhari tanki bakin ciki yan kamishin hadisi na 3697 sannan Abdullahi da Umar har wa yau yake cewa kunna naqulu wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hayyun mun kasance muna fada alhalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana rayi cewa afdalu ummati rasulillah mafificin al'ummar manzon Allah wanda yafi kowa a cikin al'ummar manzon Allah ba'dahu bayan manzon Allah abubakar yake shine abubakar thumma umar sannan umar thumma usman sannan usman kunga usman a la ayi halin shine na uku ko wannan hadisi yana cikin sunan abi daud hadisi na 4628 haka ma ibnu abi atim ya zo da shi a littafin as-sunna hadisi na 1190 haka ma ali bin abi talib Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda yake cewa ala ukhbirukum bi khairi hadhihi al-umma ba'da nabiyha yace eh in ba ku labari ko kuma eh ba zan ba ku labari ba game da mafi alkhairin wannan al'ummar bayan manzon Allah yace shin ba zan ba ku labari ba game da mafi alkhairin wannan al'ummar bayan annabin wannan al'ummar kamar mai karbawa ya ce muna nema ba mu labari ya Ali bin Abi Talib yace Abubakar wa Umar wa rajulun yace Abubakar da Umar da wani mutum wanda wasu ruwayoyi suka fito da wane ne wannan mutum shine Uthman ibn Affan wannan hadisin Al-Hafiz Abubakar ibn Abi Shayba ya zo da shi a littafin Al-Musannaf hadisi na 31950 Imam At-Tabarani ya zo da shi a gurare daban-daban a Mu'jam Al-Awsat hadisi na 992 hadisi na 2728 hadisi na 3420 hadisi na 6929 hadisi na 7382 sannan Al-Hafiz Abubakar Al-Bazzar shi kuma yazo da shi a cikin Musnad nashi hadisi na 488 hadisi ne Hassan haka ma Abdullahi da Umar Allah madaukakin sarki ya kara ne shi yadda yake kunna nu khayyaru bainan nas fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace mun kasance muna zabe tsakanin mutane wane ne yafi yake fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fa nu khayyaru abubakar yake na farko muna zabe abubakar shine afdal thumma umara thumma uthmana yace sannan Umar sannan Usman wannan shine hadisi na 3655 a littafin Sahihul Bukhari doka yau uwa musulmi mu dubi irin wannan daraja da girman matsayin na Usman yana cikin al-ashara al-mubashsharun bil janna sanan bayan kasancewa sai cikin al-ashara al-mubashsharun bil janna ko a cikin su din ma shine na uku daga Abubakar sai Umar sai shi na hudu din shi shine Ali duk da yake an samu su daga cikin malaman sunna waɗanda suka yi kuskure suka ce daga Abubakar sai Umar sa'annan Ali sai Usman suka fifitar da Ali akan Usman amma mafi sawaba abinda malamai suka tafi akai shine daga Abubakar sai Umar sai Usman sa'annan Ali yadda khalifancin su ya jeru ɗaya bayan ɗaya haka daraja su kuma ta jeru haka ma muna da hadisi a Sahihul Bukhari wata rana manzon Allah ya shiga wani lambu ya zauna cikin wannan lambun ya zauna bakin wutar rijiya Abu Musa al-Ash'ari yace sai ni ko nace yau sai na zama mai gadin manzon Allah yace sai na dawo kofar lambun da ya tsaye na rufe kofa can a jima sai na ji kwankwasa sai na faɗa wa manzon Allah ana kwankwasa yace je ka bude mai kwankwasar nan kai mishi albishir ka ce na ce dan aljanna ne yace na ce lalle babbar magana na zo bude lambun nan ina dibin wane ne kuma me wannan sa'a wace uwa ce ta haifi wannan da wanda ya take wannan sa'ar yace ina budewa fa iza annabi abi bakr yace sai ga ce abubakar ne abubakar yaje ya zauna yace sai aka sake kwankwasawa na fada mu manzon Allah yace je ko wane ne fada mishi dan aljanna ne shi ma yace na je na bude ina lekawa haka sai na ga Umar na yi mishi bushara Umar ya shigo yace na rufi yace a jiba kuma sai aka sake kwankwasawa na fada wa manzo Allah yake je shi ma ya mai albishir da aljanna ina budewa sai gashi Usmanu ne Usmanu ya zauna yace na sake jin an kwankwasa na sake zuwa sai gashi Ali ne yake sai da suka kai su hudu duka waɗannan manzo Allah ya ba su certificate ɗin aljanna a wannan lokacin don haka Usmanu yana da certificate na aljanna daban-daban yau da zaka ce ya kawo CV ne a dauke shi aiki kai sai je ka ce kai primary school kaza kai secondary school kaza kai jami'a kaza kai kaza kai course kaza ingila kai course kaza london kai course kaza china kai course kaza germany to shi Usmanu zai ce yayi karatu ga hannun annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan sauran certificate nashi din na aljanna ne duka sauran certificate nashi na aljanna ne gashi inda yake cike al-ashara al-mubashsharun bil janna gashi inda yake cike al-qa'imu ba'di fil janna gashi inda yake cikin kaza annabi ya yi mu Usmanu bushara da aljanna gurare sun fi goma haka yana da certificate na aljanna ɗaiɗaiɗai sama ga certificate goma na aljanna sannan daɗin daɗawa wannan Usmanu ɗin lokacin da aka je sulhun Hudaybiya kuma abin mamaki ya faru gare shi domin ku manzon Allah yayi mafarkin cewa yayi umra. Gashi garin Makka yana hannun mushrikai waɗanda dare da yana rana yaƙan manzon Allah take yi. Don haka ya za a yi ai umran nan, kuma gashi waɗanda suke riƙe da ɗakin Ka'aba suke riƙe da garin Makka mushrikai ne, shi kuma yana garin Madina. An yaƙin Badar, an yaƙin Uhud, an kashi abin kashewa mai yawa, akwai gaba mai girma tsakanin juna. Da haka munafukai suka riƙa cewa ai ku kyale su su je. Dama haka muke so wata rana su je garin, shiga garin na Makka, a yi musu ƙofar rago, a kewaye su, a karkashe su mu huta. Dama wannan shi ne aikin munafukai ko? In sun zo ja annabi ya Rasulullahi a je a yi umra, a yi umran nan tana da amfani. In sun keɓe gefe kuma su dawo suna faɗin Allah ya kai damo ga harawa. Don haka annabi ya kwashi sahabbai, wanda na daga cikin waɗannan sahabban akwai Usman bin Affan, akwai su Abubakar as-Siddiq al-Akbar, akwai su Umar al-Faruq, akwai su Ali bin Abi Talib. Ga sunan sahabbai dubu kan dubu, sahabi dubu da ɗari huɗu. Ya kama hanya daga garin Madina zuwa Makka, tafiya mai nisa har suka kawo bayan gari. To bayan garin fanan ne mai afkuwa ta afku. Aka faɗa mutanen Makka cewa annabi ya zo zai kawo musu yaƙi. Don haka ya aika Usmanu a ce a faɗa musu ba yaƙi muka zo yi ba. Mun zo ne domin mu yi umra. Mun zo ne domin mu yi umra ba yaƙi ba. Kafin aika Usman sai da aka dudduba wane ne ya fi cancantar a aika. Duk sahabban aka duba babu wanda ya cancanta, babu wanda yake da girma da buwaya da matsayi wanda ya kamata a aike shi manzo daga ƙasa zuwa ƙasa irin Usman. Don haka aka aika Usman ya shiga. Sai labari ya cimma manzon Allah cewa ga su can sun kashe Usmanu. Sun kashe Usmanu kuma sun ce ba za a yi umrar ba. Manzon Allah ya ce ba su isa ba. Ya ce wallahi ba su isa ba. In dai har sun kashe Usmanu ko yau za su gani, domin ku za mu yaƙe su. Amma da ba zan yaƙi muka zo ba. To ga sahabbai sun gaji. Ga su ba su riƙe da makamai sun zo ne ga umra. Ga su ma sun ɗan mahareminsu. Don haka a ce musu su shirya a yi yaƙi abu ne mai wahala. Don haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da labarin nan ya tabbatu ne sun kashe Usmanu za mu yi yaƙi. Wane ne zai yi mubaya'a ya shigo a yaƙi tare da shi? Ya ce ko wani sahabi ya aza hannu ne wanda zai yi mubaya'a. Nan take sahabbai su Abubakar as-Siddiq kowa ya miƙa hannun shi. Shirye suke su karɓa ma Allah, kuma shirye suke su karɓa ma manzon Allah cikin kowane hali. Kuma ba su saba ma horon Allah, ba su saba ma horon manzon Allah cikin kowane hali. Don haka Usman ya aza hannun shi, Abubakar ya aza hannun shi, Umar ya aza, Ali ya aza, wani ya aza, sahabbai su 1400 suka aza hannayensu. Manzon Allah ya ɗauka hannun shi ya ce hazali, wannan hannun ni kuma naune ni manzon Allah. To ba kuma Usman bin Affan. Wa ya aike shi? Manzon Allah ya aike shi. Sai ya ɗora hannu ne guda ya ce hazali Usman. Ya ce wannan hannun kuma na Usmanu ne. Sai ga wahayi ya zo, mala'ika Jibril ya zo ya ce shi kuma yadullahi fawqa aydihim. Wasu daga cikin sahabbai suka ce wallahi ya sun fi son a ce hannun manzon Allah ya aza ya ce haza. Manzon Allah ya aza hannu ne ya ce haza lefulan, ya ambaci sunansu bisa ga duniya da abin da ke cikinta. saboda ko hannun manzon Allah ya fi musu duniya da abin da ke cikin ta. Cikin tabi'ai wanda yake cewa la'anta kuna indi sha'ara, gashin manzon Allah, sililin gashin manzon Allah fara dai ya kasance hannuna, yake a habba ilayya, ya fi soyuwa gare ni minad dunya wa ma fiha, bisa ga duniya da abin da ke cikin ta. Kuma wallahi haka ne, sililin gashin annabi guda ya fi duniya da abin da ke cikin ta daraja. Kuma wannan lokacin ma ai sahabbai sun gwada ma mutanen Makka cewa wane ne annabi, domin ko mutanen Makka sun turo da dan sulhu. Dan sulhun da ya zo ya ga nan makai ne ikon Allah, ya ga mamaki, domin ko sahabbai sun gwada mishi in manzon Allah ya kako kaki zai zubar, ko kuwa ake kowannen su so yake tabe wannan kakin ya shafa ma jike shi. Ruwan alwalan manzon Allah ko kowa ake kamar a halaka juna, kowa so yake ya ɗibi ruwan alwala annabi, sauran ruwan alwala annabi ya shafa mu jike shi, har yake koma yake musu wallahi na zauna wajen manyan sarakunan duniya, na zauna wajen Kaisar, na zauna wajen Kisira, na zauna wajen Najashi, na zauna wajen mi duka manyan sarakunan duniya na zauna gurin su, yace wallahi ban taba ganin wani mutum wanda jama'a take so ne suna girmama shi ba kamar yadda jama'ar annabi Muhammad suke son Muhammad kuma suke girmama shi ba. Kafi ya daidai da fadar Abu Sufyan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Ana gwada mini lokaci dai tun dazu, insha Allah ta'ala a nan za mu dakatar da karatu, sai kuma gobe in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu. Akwai dai sanarwoyi jiya mun yi sanarwa na gidajen talabijin ko da rediyo waɗanda suke sawa karatu, da kuma muna kira ga al'umma sai a tsare waɗannan lokutan daga yau sai ku tsare. Duk gidan rediyon da kuka ji yana wasa da sawon nan karatun, to ku tuhumce shi anya ko akwai sunna cikin gidan rediyon ko gidan talabijin, domin akwai makiya sunna suna nan sun yadu kuma kokari suke su bata duk inda ake yaban sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka mu kalla daga yau zuwa abin da yayi gaba. Sa'annan akwai mutane waɗanda suke nema a yi musu addu'o'i, musamman akwai wani ɗan uwa mu nan dattijo ne wanda ɗan uwan shi masu ɗaukan mutanen nan sun ɗauke shi, kuma har an fara magana da su na abin da za a bayar domin a ƙwato shi. Don haka muna bara addu'a ku ‘yan uwa musulmi na Ubangiji Allah ya ƙwato shi ya koma yadda shi cikin iyali ne lafiya, da sauran dukkanin 'yan uwa musulmi waɗanda suke hannun waɗannan mutanen masu garkuwa da mutane. Muna roƙon Allah ya tsare muna ƙasashenmu da biranenmu da ƙauyukanmu da unguwanninmu da gidajenmu. Ya Allah kai muna garkuwa, kai muna gambun tsare da waɗannan mutanen waɗanda suke hargitsa muna garuruwa, waɗanda suke garkuwa da mutanenmu, waɗanda suke ƙona garuruwanmu. Ya Allah kai ne gatanmu, ba mu da ƙarfi ba mu da iko, ya Allah kai ke da ƙarfi kai ke da iko. Ya Allah ka isa muna, ya Allah ka kawo muna zaman lafiya a cikin garuruwanmu, ya Allah ka zaunar da mu lafiya, ya Allah ka zaunar da mu lafiya, Allah ka ba mu wadata, Allah ka ba mu wadata, Allah ka ba mu wadata, Allah ka ba mu kwanciyar hankali, Allah ka ba mu kwanciyar hankali, Allah ka ba mu lafiya, ya Allah ka ba mu lafiya, ya Allah ka biya muna dukkanin buƙatocinmu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.